إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Abi Huraira wanda yake wannan gari na Arlit a wannan rana ta Alhamis wacce ta daidai da ranar 8 ga watan Jumadal Ula Jumadal Akhira hijira 1445 wanda ya daidai da ranar 21 ga watan 12/2023 miladiya. Don ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda muke karatu a ranar Litinin da Alhamis a cikin littattafai, ƙananan littattafai da suka gabata wanda an karanta su a baya, yanzu muka waiwayo domin sake maimaita karatunsu ɓangaren aƙida da ɓangaren fiqh. A yau ranar Alhamis muna karatu littattafan aƙida, a ranar Litinin kuma muna karatu littattafai na fiqh. To yau da yake rana ce ta Alhamis, littafin da muke karatu a ciki shine Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rashad, wallafar Al-Sheikh Al-Imam Muwaffaquddin Ibn Qudama Al-Maqdisi alayhi rahmatullah, wanda ya rasu a shekara ta 1620. Wannan shine majalisi na biyar, a zama da ya gabata nace majalisi na uku, wanda ya gabata na hudu ne, wannan zama shine zama na biyar a karatun wannan littafi. A darasin da ya gabata mun wato yi bayani game da maganganun manya-manyan malamai da Ibn Qudama ya kawo a cikin wannan littafi domin ya zamo hujja ga abin da ya tabbatar mana a baya na aqidar magabata dangance da abin da ya shafi sunayen Allah da siffofinsa. Bayan ya ambaci abin da ya ambata, to kuma sai yake yin hujja da maganar manya-manyan malamai as-salafus salih wanda suke abin koyi. Ya kawo maganar al-Imam Ahmad bin Hanbal alayhi rahmatullah, ya kuma kawo maganar al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Sannan ya ce wannan bayani nasu a kan shi magabata suka, wato salafus salih magabata na kwarai suka shuɗe, da kuma a imma wanda suka biyo baya, dukkaninsu sun yi ittifaki a kan ikirari da kuma gudanar da kuma tabbatar da abin da ya zo na siffofin Allah a cikin littafin Allah da sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, ba tare da sun yi yunkurin tawilin waɗannan siffofin ba. Ba a fara samun yin tawili da kokarin kutsa kai wajen tawilin waɗannan sifat ba sai da waɗannan karnoni masu falala suka wuce. Lokacin ne aka samu irin su ahlul kalam, wato ɗan kadariya sun zo, khawarij suka biyo bayansu, mu'tazila, asha'ira. To daga lokacin ne aka fara samun kokarin kutsawa game da waɗannan nusus na sifat wanda suka zo a cikin alqur'ani da sunna. Wasu su yi kokarin ta'tili, wasu suka yi ta kokarin ta'awili, wasu kuma suka yi kokarin tashbihi da sauransu. Amma su salaf aqidarsu, abinda suka rayu a kai, suka gudana a kai, shine tabbatar da waɗannan nusus kin, a tabbatar da lafazin da ma'anar, a fawwala kaifiyar, a yi ikirari, a gudanar da su, a tabbatar da su kamar yadda suka zo. ba tare da an yi yunkurin tawilin waɗannan sifofin ba. Wannan shine abin da magabata suka rayu akai. To ci gaba da karatun mu a yau, sai malam yace wa qad umirna bi iktifa'i athari, kuma hakika an umurce mu game da bin bibiyar asar din su. Asar ba ana nufin sawun kafafuwan su ba, ana nufin bibiyar abinda suka koyar suka karantar, bibiyar abinda suka fadinta na alqur'ani da sunna. An umarce mu da biyayya ga waɗannan magabatan, wato mu bi asar din su, abinda suka fahimta mu yi aiki da fahimtar su. Kar mu zama masu kokarin kirkirar wata sabuwar fahimta wadda ba mu santa daga waɗannan magabatan ba. Duk abinda za mu faɗa wanda za mu tabbatar, to ya zama ya dace da abinda waɗannan magabatan suka tafi a kansa. Wal ihtida'i bi manarihim, haka kuma an umurce mu mu shiryu da manhar din su. Manar shine wato tutotin su ko manarun su, wato alama, wato ya kace al manar shine al manar shine al alama. Al manar jam'i ne na manara, manara ita ce alama. Aka ce al manar kuma shine al alamat, alamomi kenan, alamomi wanda suka daga suka bar mana tutoti da alamomi da suka bar mana. To an umarce mu shiryu da waɗannan alamomin nasu, koyi da tafarkin waɗannan magabatan a cikin addini abu ne wanda shari'a ta kudaitar game da shi. A Qur'ani Allah ta'ala ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an, yace was-sabiquna al-awwalu, yace margaya na farko, magabata wanda suke al-awwaluna na farko, min al-muhajirin wal ansar, daga muhajirai wanda suke hijira suka baro garuruwan su suka dawo Madina, wal ansar da kuma al ansar mutanen Madina wanda suka taimaki masu hijira. Sai yace wal ladina tabauhum bi ihsan, da wanda suka bi su da kyautatawa, daga Allah ya yabe su kuma ya yabi wanda suka bi su, da wanda suka bi su da kyautatawa, radiyallahu anhum, Allah ya yarda da su baki daya, wa radu anhu, su ma sun yarda da shi. Suratu Tauba aya ta 100. A hadisi kuma manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, yace ina umurtan ku ku yi riko da sunnata da kuma sunnan khalifofi na shiryayyu, wato wanda suke al-mahdiyyin, masu shiryarwa, min ba'di, daga bayana. Hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi a musnad dinsa, Abu Dawud ya fitar da shi, Tirmizi, hadisin Irbadi, hadisin al-Irbad bin Sariya radiyallahu anhu, wanda hadisi ne sahihi. To kaga da wannan ayar da wannan hadisin duka umurni suke yi game da bin asar din wa'innan salaf din, wa'innan magabata. Wa huzzirna al-muhdasat, yace kuma an tsoratar da mu game da kirkirar abubuwa, mu shigo da su a cikin addini sababbin abubuwa da ba mu san su daga waɗannan magabatan ba. Wa ukhbirna annaha min ad-dalalat, kuma an ba mu labari cewa duk wani abu da za mu kirkiro wanda ba daga waɗannan magabatan ya samo asali ba, to an ba mu labari wannan abin yana daga cikin dangin bata, yana daga cikin dangi na bata. Dan haka shari'a ta tsoratar da mu, manzon Allah ya tsoratar da mu game da kirkiran abubuwa sababbi, mu shigo da su cikin addini wanda ba a san su a cikin addinin ba, ba a san su daga waɗannan magabatan ba. Wannan da faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, inna khairal hadithi kitabun kitabullah wa khairal hadiyi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Ma'aiki yace lallai mafi alkhairin labari, mafi alkhairin hadisi shine littafin Allah, sannan mafi alkhairin shari'a ita ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sannan yace mafi sharrin al'amura kirkirarrun su, wanda aka kirkiro su aka shigo da su cikin addini. Yace wa kullu muhdathatin bid'ah, kuma duk wani abu da aka kirkire shi aka raba shi da addini to ya zama bid'a wa kullu bid'atin dalala kuma dukkan wata bid'a bata ce a wata riwaya ta Abi Dawud yace wa kullu dalalatin fi nar kuma dukkan bata wuta yayi baki daya duk da akwai maganganun malamai akan wannan kari na wa kullu dalalatin fi nar akwai maganganun malamai da suka yi da kuma karin bayani tsakanin wanda suka ambaci wannan karin da matsayin riwaya ce shazza wanda ta zo da wannan karin riwaya shazza kuma tana da rauni akwai kuma wadannan sun tafi akan ingancin wannan karin amma kuma ba yana nufin kowane bata wuta za shi ba domin akwai batan da ba zai je wuta ba saboda za a samu yafiya wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarcewa wasu bata yana gafartawa wasu da suka aikata wani abin da yake bata ne ba sai sun shiga wuta ba ina fatan fahimta wanda suka yi laifuka wanda duk wani laifi bata ne a wannan an duk wani laifi bata ne to ya kace kuma duk wani bata wuta zai je to an sai ya zama kenan duk wanda ya aikata wani kuskure to dole sai ya shiga wuta to shi yasa malamai suka yi magana akan cewa to ba ana nufin kowane batan an gane wasu suka ce shi wannan karin da yake kullu dalalatin fi nar ruwayin shazza ce wasu kuma suka ce a za a yi karin bayani akan sayfa wanda Allah subhanahu wataala ya ga dama ya fi musu an gane ko sai zama an samu tafsisi daga waɗancan dalilan da suka nuna Allah yana yin gafara ga wanda ya so wanda ya aikata laifin da bai kai kafirci ko shirka ba mun gane wannan na'am to kaga a cikin wannan hadisan ko a cikin wannan hadisin manzon Allah ya tsoratar da mu matuka game da kirkiran abubuwa na bid'a mu shigo da su cikin addini shi yasa Ibn Qudama yake wa huzirna almuhdathat an tsoratar da mu game da kirkirarren abubuwa mu kirkire abubuwa mu shigo da su a addini wa ukhbirna annaha min ad-dalalat kuma an ba mu labari cewa duk wani abu da aka kirkiro shi aka shigo da shi cikin addini to wannan abin yana daga cikin bata dangin bata maganar shiga wuta shi kuma wannan wani abu ne daban Allah ya ga dama zai gafarta ma wani wanda ya aikata bata wanda kuma Allah ya ga dama ya ainihin kona shi ina fata an fahimta fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati nan zai kawo maka hujja ne a inda aka umurce mu mu bi wa'annan magabata zai kawo maka hujjar sa ne manzo Allah yace alaikum bi sunnati ina umurtan ku da bin sunnata me yake nufi da sunnar manzon Allah shine abin da ya tabbata daga gare shi min qawlin aw fi'lin aw taqrir abin da ya tabbata daga manzon Allah na fada ko aiki ko tabbatarwa ga wani yana yi ya tabbatar ba tare da ya hana ba to duk abin da yazo daga manzon Allah ta wa'annan hanyoyin sunansa sunna abinda ya fada ko ya aikata ko ya tabbatar da sunan addini ya zama sunna ya zama wajibi a yi riko da wannan abu sai fa abinda aka fa'inci daga wasu dalilai cewa khususiyar sa ce to wannan wani abu ne daban ko kuma abinda yin shi ala sabilil ada yayin shi ne bisa ga wato aikatawa irin na al'ada an gane yawa to wannan wani abu ne daban shi ma amma duk abinda ya fade shi ko ya aikata ko ya tabbatar da sunan addini to wannan abu ya zama sunna wajibi ne a yi riko da wannan abu saboda Allah ta'ala ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo yazo muku da shi ku ruke shi abinda ya hane ku daga gare shi to ku hanu suratul hashr aya ta 7 a wata ayar yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana haqiqa ya kasance a gare ku abin koyi mai kyau a tattare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suratul ahzab ayata 21 ana kuna da abun koyi mai kyau a cikin al'amuran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai nashi abun koyi ne sai fa abinda aka khassace aka ce shi kadai aka ba damar ya aikata hususiya to wannan shine ba za a yi koyi da shi a nan ba da kuma fadin Allah ta'ala a wata aya yace mun abin nan mun yuti ar-rasul faqad ata Allah duk wanda yayi biyayya ga manzon nan to hakika ya bi Allah suratul nisa aya ta 80 ayoyi ga sunan barjak masu yawa da hadisai wanda suke yin umarni game da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wajibcin yi masa da'a da kuma ruku da abin da duk yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shafi addini. To kaga manzon Allah ne ya umarni ta alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rashidin da kuma sunnar khalifofin nan shiryayyu, nan ne muhallu shahid, shine muhallu shahid din sa na abin da ya fada a baya. Wa qad umirna bi iktifa'i atharihim wal ihtida'i bi manarihim, gane? To wannan shine muhallu shahid abin da yake fada, an umurce mu mu yi koyi da asar din su, sannan kuma meme wal ihtida'i bi manarihim, mu shiryu da manar din su, tafiya akan manarihim. Manar muka ce shine al alamat allati takunu at-tariqu التي تكون على الطريق يستجل بها السالك, سوني على مومي درسيكي كسن شواء كان حنيا وانا بيتفيا يكي غاني حنيا دسو كون غاني سوني المنارات العلامات كينا المنار سوني العلامات تفيا واتو إذن كان كان حنيا على سنة على مومي أكان حنيا انك قوات علامة تنانوي أقباء أكوي قنا كو أقباء أكوي تدو ko a gaba akwai gada ko akwai kari kwari ko akwai hanyar jirgi ko a gaban ka hanya za ta rubu gida biyu haka dai. To kowace alama ka gani tana nuna maka abin da yake gaban ka ne, to wannan su ne ake cewa alamomi. To wannan magabatan sun bar mana alamomi saboda su sun wace mu muna bin bayan su ne, to dole sawunsu za mu rika kallo muna bin su dan kar mu bata hanya saboda su mun san sun riga sun tsallake, an gane wannan sun riga sun tsallake sahabbai Allah ya tabbatar musu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da haka mu yanzu muna bin sawun su ne. To kaga suna tafiya suna bar mana alamomi ta yadda za mu gane nan akwai kwana, nan za mu tsaya, nan za a yi kaza, nan za a yi kaza har mu samu mu isa. Wannan shine ko kar mu kaucewa hanyar da suka bi, domin da zaran mun kaucewa hanyar da suka bi to za mu fata ne. To ya za mu gane hanyar su? To sun bar sawu shine asar, an umurce mu da bin asar din su. Wa qad umirna bi iktifa'i atharihim, shine sawun su. Idan mutum ya wuce a gaban ka ya san hanya kai baka sani ba, kai za ka rika bin sawun sa ne. To abin da yake nufi da sawun su shine ilimin da suka bari da shiriyar da suka bari, sannan wal ihtida'i bi manarihim, da kuma shiryuwa da mai alamomi da suka bar mana akan hanya wanda za mu rika gane ga inda suka bi. Muna gane karatun? To shi ne malai yake bamu dalili akan wannan. Manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin, ina umurta ku da bin sunnata da kuma sunnar khalifofina shiryayyu. Kenan kamar yadda manzo Allah ya umarce mu bi sunnarsa, haka kuma ya umarce mu bi sunnar wa khalifofin sa shiryayyu, sune al-khulafa al-arba'a, khalifofin nan guda hudu, Abu Bakar, Umar, Usman, Ali radiyallahu anhu, wannan sune al-khulafa ar-rashidun. A gane wannan? Akwai wadanda suke sa al-Hasan bin Ali cewa dama manzo Allah ya ce wato shekarun khalifanci shekaru 30 ne. To lokacin da aka kashe sayyidina Aliyu ya bar watanni guda 6, wanda shine zai zama cikon shekaru 30. Al-Hasan bin Ali shine wanda aka yi mubaya'a bayan rasuwar mahaifinsa Ali bin Abi Talib. To bayan wannan lokacin shi kuma sai ya sauka, ya bar wa Muawiya, ya yi murabus ake cako, ya murabus ya barwa Muawiya Ma'u bin Abi Sufyan. To sai suke sa shi cikin khalifofi, shi ma imara dinsa ko kuma khalifancin cikin yana cikin khilafa ar-rashida. Akwai masu kokarin sa Umar bin Abdul Aziz, amma wannan malamai sun kuskurantar da wannan, sai Imam Ahmad, sai Ibn Taymiyyah duka sun yi magana akan wannan. Umar ibn Abdul Aziz wanda anan malam zai kawo maganar shi tana can gaba, malam zai kawo ta. shi baya daga cikin al-khulafa'ur rashidun, baya cikin su, ko da an kira shi da suna khalifa sai dai ya zama khalifatul muslimin, khalifatul muslimin ba khalifatu rasulillahi ba, su wayannan ana nufin khalifofin manzon Allah, amma wannan sai zama khalifa na musulmi wanda zai yi wa musulmi hijima ya jagorance su, amma baya cikin wannan khilafa da manzon Allah yake nufi wanda ya faɗa a hadisi cewa shekaru 30 ne a bayansa, daga nan sai mulki ne zai biyo baya. Kun gane? Da haka shekarun khalifanci ko kuma waɗanda ake tabbatar musu da khilafa ake kiran su al-khulafa'ur rashidun, wanda babu sabani a kansu, su da waɗannan guda hudu: Abubakar, Umar, Usman, Ali. Su waɗannan babu sabani, su ne al-khulafa'ur rashidun, wanda aka umurce mu ko manzon Allah ya umurce mu riko da sunnarsu. Kun gane? Umar ibn Abdul Aziz yana daga cikin sarakuna ko shugabanni da suka yi mulki irin na adalci, wanda ya kama da na khulafa'ur rashidun din wajen adalci, wanda Ibn Taymiyyah yake cewa abinda ya faru a mulkin sa na duka shekara biyu ne yana khalifanci, shekara biyu da wasu ƴan watanni. To an samu abubuwa da yayi wanda ba a samu an yi su a baya ba kafin zuwan sa, tun daga lokacin wucewar khulafa'ur rashidun din nan. An gane? Amma shi Umar din ba a fifita shi akan Muawiya. Muawiya sahabi ne na manzon Allah. Kun gane ko? Ba yanda za a yi a ce a fifita ta wato wani daga cikin tabi'ai ko abin da ya kama da haka a fifita shi akan sahabi. Ba yanda za a yi. Ko da ana ganin a mulkin sa shi Umar din an samu wasu abubuwa da ba a samu ba a lokacin Muawiya, to ya an kalli abin a dunkule, ba yanda za a fifita shi akan Muawiya. Idan shi Muawiya lokacin sa an samu rikici, lokacin jagorancin sa an samu rikici iri-iri, kamar da Ibn Taymiyyah yake cewa. Amma shi lokacin khalifancin Umar abubuwa sun kwanta, wasu rikici-rikici duka sun kwanta, an samu natsuwa. Shi yasa sai ya jagorancin sa a cikin natsuwa ba tare da samun wani abu ba. Da wannan sai ake fifita wasu abubuwa da yayi akan na Muawiya. Hausa suke kokarin fifita shi akan Muawiya, wanda yin hakan ganganci ne, ba daidai ba ne za ka fifita wani akan sahabi. Muna ganewa? Amma su wa'annan khulafa'ur rashidun din manzo Allah ya umurce mu da bin sunnarsu, su ne alladhina abinnan yatahaqquna littiba'i lirrasul, domin su ne waɗanda suke tabbatar da biyayya ga manzon Allah. Duk abinda za su aikata ko su faɗa, to sai sun tabbatar da ya dace da sunnar manzon Allah. Wannan manzon Allah ya masa wannan shaidar, shi yasa ma ya umarni cewa a bi sunnarsu. Duk abinda za su aikata sunan addini, za su yi kokari su ga ya dace da sunna wannan abu. To shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da wato ainihin bin sunnarsu, abinda suka zo da shi. To shi ne dalili da malai yake kawo mana, wanda yake nuna umurni da aka yi a cewa akan abi wa'annan magabata. Alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di, yace waɗanda suke shiryayyu, an ka sifata su da ar-rashidin, fa shiryayyu. Ar-rashid shine jiddul ghayy, kishiyar bata shine, kuma wato sannan al-mahdiyin al-huda kuma shine ittiba'ul haqq, al-huda shine ittiba'ul haqqi, bin gaskiya, bin shari'a. Al-ghayy kuma shine ad-dalal, shine bata wal inhirafi ko wal inhirafu an al-haqqi, da kuma karkacewa gaskiya. To su wa'annan rashidun ne radiyallahu anhu, shiryayyu ne. To bayan Allah ya wato manzo Allah ya sifata su cewa shiryayyu ne, sannan kuma manzo Allah ya sifata su da wata sifa ta biyu wadda ita ce al-mahdiyin, ma'anansa alladhina hadahumullahu littiba'il haqqi, sune wanda Allah ya shiryar da su domin bin gaskiya. An gane? Shine al-mahdiyin, shiryayyu kenan, al-mahdiyin, wanda Allah ya shiryar da su domin bin gaskiya. Shi kuma a ka'ida, waman ittaba'a al-muhtadi faqad ihtada, duk wanda ya bi shiryayye to shi ma zai shiryu, wanda ya bi shiryayye zai shiryu. Tawa na sifofi ne da manzon Allah ya ba su, ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di, yace addu alaiha bin nawajiz, yace ku cije wannan sunnar tasu da haƙoranku na ƙurya, haƙoranku wato tura ne. Addu alaiha ma'ana ku cije wannan sunna ta manzon Allah da kuma sunnal khayfufin na nashiyayyu, ku cije ta da haƙoranku na ƙurya. Abinda ake nufi da shi suka ce shiddatut tamassuku bishai, shiddatut tamassuki bishai, tsananin ruko da abu, shi ake nufi da wannan. To sai a ce adda alaihi bin nawajis, ai ya cije abin ma da haƙoransa na ƙurya. Idza shtadda tamassukuhu bihi, idan rukunsa da abin ya tsananta, sai a ce adda alaihi bin nawajis, ai ya cije shi da haƙoransa na ƙurya. Kamar mutumin da ya fada cikin ruwa ne, ya nutse a cikin ruwa, ruwa suna neman su cinye shi, bai iya ruwa ba, to sai aka jefa masa igiya da zai rike a janyo shi daga cikin wannan ruwa. To kaga ai zai rike wannan igiyar da kyau, dan ko takobi aka mika masa rikewa zai. Suka ce wa man lam yajid illa as-sunnata markaban fala hilatun muttarra illa rukubuha, duk wanda ruwa suke neman cinye shi sai ya zama bai samu wani jirgi da zai tseratar da shi ba sai tsinin mashi, kai ba da wata dubara sai dai ya hau tsinin nan ya haƙura, ko wata dubara sai tsinin mashi kawai, zai in ya hau tsinin mashi zai tsallake, to yana da wata dubara, haka zai daure ya hau tsinin nan ya soke shi, amma dai za a samu a tsallake a dawo ayi ta jinya, ko in ba haka ba ai mutuwa za a yi, idan a dawo ayi ta jinya kuma. To haka suka ce idan mutum ya ruwa suna neman cinye shi, ko takobi ka mika masa rike takobin zai, kuma da kyau zai rike shi. To balantana wanda ka mika masa igiya, to kaga zai rike igiyan nan da kyau, domin riko da wannan igiyar ita ce hanyar tsira, zai rike igiyar don kada ya nitse ya mutu a cikin ruwa. To idan yana jin tsoron igiyar ta kubce masa daga hannunsa, to zai hada hadda haƙuri, haka dai ko baka bane? Idan yana jin tsoron igiyar za ta kubce masa daga hannunsa, to zai ƙara hadda haƙuri don ya ƙara riƙewa da kyau, ya sa haƙorinsa na ƙurya ya ƙara cijewa, ya riƙe da hannayensa, sannan kuma ya ƙara da haƙuri ya ƙara cijewa, saboda tsananin riƙo da wannan igiyar, domin ita kaɗai ce hanyar tsira. To sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wannan igiyar ne, nan duniya da muke ciki kamar wani gulbi ne mai hallakarwa, kamar wani gulbi ne, ku ɗauka kawai muna cikin gulbi ne, teku, inda in mutum yana cikin teku to kasan cewa komai iya ruwan sama gajiya zai iya mutu, ko ya iya ruwa inda a cikin teku kake, kun san teku kuwa, to ko a teku ko ka iya ruwa ba za ka iya kai gaba ba, mutuwa za ka yi. Shi yasa Imamu Malik yake cewa sunna ita ce jirgin Annabi Nuhu, duk wanda bai hawo wannan jirgin ba zai nitse a ruwa, kamar lokacin da aka yi ruwan tufanu ne, wannan jirgi da Annabi Nuhu ya sassaka shi kadai ne hanyar tsira, duk wanda baya cikin jirgin sai da ya halaka, to haka duk wanda bai bi sunna ba zai halaka, inji Imamu Malik. To kaga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce misalin wannan igiyar, kamar kana cikin gulbi ne, gulbin yana kokarin nitsewa da kai, to baka da hanyar tsira sai dai ka rike wannan sunna, wannan igiya wanda za ta tsira ta tsallakar da kai. Wani mai hikima yake cewa inna lillahi ibadan futana tallaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watara ja'aluha lujjatan wattakhadhu salih al-a'mali fiha sufna. Yake cewa Allah yana da wasu bayi masu kaifin hankali da suka saki duniya, suka ji tsoron fitintunu, sun tsaya sun yi nazari game da al'amuran duniya, a yayin da suka gane ba gurin zama ba ce garayayye, sai suka mayar da ita kamar kududdufi na ruwa, kamar gulbi wanda mutum zai nitsa ya halaka. Wattakazu salihal a'mali fiha sufuna, sai suka yi riko da kyawawan ayyuka a matsayin jiragen ruwa da za su tsallakar da su. kyawawan ayyuka wanda aka gina su akan sunna ita kadai ce jirgin annabi Nuh. To sunnar manzon Allah ita ce kamar wannan igiya da za a zuruwa mutum a lokacin da ruwa suke kokarin cinye shi, wanda idan mutum ya rike da hannuwa ya hada da kafafuwa yaga igiyar za ta sunkule, to zai sa baki ya sa hakori ya kara cijewa dan kar ta kubuce. To irin wannan rukun ya kamata kowa yi wa sunnar manzon Allah, ba rukun sakainiyar kashi da ake mata a yau ba, kana rike da ita a haka kafa ɗaya ciki kafa ɗaya waje, abin da sai manya abudullah ala harfin masu bautawa Allah akan gaba, kafa ɗaya ciki kafa ɗaya waje, masu bin sunna akan gaba, in yaga ana bid'a yaje ayi da shi, in yaga ana sunna yazo ayi da shi. Wannan bai kama hanyar, bai kama hanyar gaskiya ba. Manzo Allah yace abdu alaiha bin nawajis, ku cije ta da hakoranku na kurya. Sai yace wa iyyakum wa muhdathatil umur, ka shaidan ku da kirkirarin al'amurra, shine abinda malam ya faɗa a can baya. Wa huzzirna al-muhdathat, wa huzzirna al-muhdathati wa ukhbirna annaha ad-dalalat. To ga hujja akan wannan, tunda yace an tsoratar da mu game da kirkirar wasu abubuwa a cikin addini, a ina aka tsoratar da mu? Ga dalili, manzon Allah a hadisi yace iyyakum wa iyyakum muhdathatil umur, ka shaidan ku da kirkirarin al'amurra, ka shaidan ku da kirkirarin al'amurra, abubuwa da aka kirkiro aka shigo da su cikin addini. Kaga bayan manzon Allah ya zaburar game da bin sunna, sai kuma yi hani game da me? Bin bid'a. Bayan ya zaburar game da bin sunna da makalkale mata da cije ta kar ta kubuce, kuma sai yi hani game da bin bid'a. Domin al-muhdathat jam'i ne na muhdatha, muhdatha shine wato bid'a, kullu bid'atin ahdathaha al-mubtadi'a, shi ake cewa al-muhdathat. Duk wata bid'a da ƴan bid'a suka kirkira tana daga cikin al-muhdathat, abubuwa da aka kirkira. To ita bid'an nan da muhdathatul umur, wanda duka abu ɗaya ne, abubuwa da aka kirkire su aka shigo da su cikin addini wanda su ne bid'a. Abinda ake nufi da su shine ihdasu shay'in fi ddini lam yakun minhu, shine kirkiran wani abu a cikin addini wanda baya ciki, wanda shi ake cewa bid'a. Kamar manzo Allah ya faɗa a hadisi, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, duk wanda ya aikata wani aikin da babu umurninmu a kansa, to wannan aikin an mayar masa da shi, ba za a karba ba. Imam Ahmad ya fitar da hadisin a musnad ɗinsa, Muslim ya fitar da shi hadisin nan Aisha radhiyallahu anha, a wata ruwaya yace man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, wanda ya kirkiri wani abu a cikin al'amarin nan namu na addini wanda baya ciki, to an mayar masa da shi. Shi ma dai Imam Ahmad ya fitar da shi, Imam Bukhari, Imam Muslim, dukkanin su daga nana Aisha radhiyallahu anha. Da haka al'amurra na addini ba sa buƙatar kirkira, ba sa buƙatar ƙari. Abin da yake wajibi a kanmu shine ruku da nassi, ruku da wahayi, ba tare da ƙari ko ragi ba. Domin kalmar iyyakum kalimatu tahzir ce, kalmar da manzo Allah ya ce iyyakum, ana ka shaidunku, manzo Allah ne yake mana ka shaidi, ka shaidunku wa muhdathatil umur. Kenan kalmar iyyakum kalimatu tahzir ce, kalma ce ta tsoratarwa. Manzo Allah a matsayinsa na raufur rahim, bil mu'minina raufur rahim, yake tsoratar da mu game da me? Game da kirkirarin al'amurra. Sai ce fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala, domin dukkanin abinda aka kirkire shi aka shigo da shi cikin addini bid'a ne. Wa kulla bid'atin dalala, ita kuma kowace bid'a bata ce, kowace bid'a bata ce. Ina fata an gane. To hadisin bayani a kansa ya riga ya gabata wajen ingancinsa, hadisi ne ingantacce. To nan da manzo Allah ya ce duk abin da aka kirkire shi shi ake cewa bid'a, wannan kullu ce kulliya amma, haka salaf suka dauke ta, haka magabata suka dauke ta, da haka suka fahimce ta, kuma haka suka fassara ta. Ba a fara samun an fara cewa kullu ce juz'iyya ba sai bayan wacewar wa'annan salaf din. Wasu suka biyo baya suka fara ai kullu din ba kulliya bace, kullu ce juz'iyya, dan haka bata tattare dukkanin bid'o'i ba, akwai kirkirarren abubuwan da ba za a ce musu dalala ba, kaza kaza, suka fara cin gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka fara cin gyaran wa'annan magabata. Amma a fahimtar magabata, ba wanda ya taba cewa kullu din nan juz'iyya ce, duk magabata sun tafi akan kullu ce kulliya amma kullu muhdasatin fi ad-dini fahiya bid'a, duk wani abu da aka kirkire shi a cikin addini wannan abun ta zama bid'a. Babu wata muhdasa fi ad-dini hasana, ba wata abu da aka kirkira a cikin addini da za a ce mata hasana, ko wata bid'a a cikin addini da za a ce mata hasana, kamar yanda ahlud dalal suke cewa, wanda ake yaudaran su da wannan kalmomin, a zo musu da falsafa da wasu wani ilmul kalam, a ce akwai kullu juz'iyya, zo da wani ilmi na mantaki, wani ilmul mantaq ce da shi za a hukunta Qur'ani, da shi za a hukunta sunna, ce ai kullu din nan akwai kullu juz'iyya, akwai kullu wacece, akwai kullu wacece, wannan babu wannan. Sai kaga an zo an ce maka ai akwai bid'a hasana, akwai bid'a kuma a ce mata hasana, kalle wani kwado, ya zaka ce bid'a kuma ka ce hasana? Abubuwa na guda biyu da ba su haduwa, ka ce wa abu bid'a kuma sannan ka zo ka ce masa hasana, kalmar nan da manzo Allah ya zarge ta, kalmar bid'a babu inda manzo Allah ya yabe ta. Hatta sayyidina Umar da yace ni'mal bid'atu hazihi, in ka koma ba yana nufin bid'a sabuwa kirkirarriya a addini ba, yana nufin sunnar da aka barta aka farkar da ita a yanzu. Kun gane ko? Kenan sunna ce ya kira ta da wannan kalma, in an kalla ta fuskar lugha da yake abu ne da aka fare shi yau, kada a kira shi da abin da yake fararre a yau. Tunda ko da mu a nan masallaci, idan za mu fara kiyamul layli, in za a bada labari ko in aka fara, wani zai ya tambaye ka, saka ce ai mun fara ke shi ne, ai mun fara kiyamul layli. To da kiyamul layli wasu suna rigan wasu farawa, irin wanda ake dinnan tahajjud ta kwanakin nan guda goma, wasu suna rigan wasu farawa, saka ji mutum ya ce ai mun fara. Kaga kalmar farawa ita ce kalmar bid'a din, ma'ana mun fara a yau, ba ana nufin wannan abun ba a taba yin shi a baya ba sai ran nan. Inda haka ne da sai a ci sai a zargi abu, amma abun ne ana yin shi dama. To amma mu yau muka fara, kun gane ko? Yawa mun fara namu a yau. To shi ne abinda sayyidina Umar ya amfani, ya ce ni'matul bid'atu hadhi, saboda an fara yin wannan tarawihi tun a lokacin manzon Allah. Mazala da ya ga mutane sun taru a bayan shi sai ya daina don gudun kar a wajabta. To yanzu bayan wucewar manzon Allah, kaga ba maganar za a sake wajabtawa. To sai aka hada mutane a bayan Ubay bin Ka'ab, sai yake musu limanci na abin nan na sallan azumi. Da sayyidina Umar ya fito, ya ga mutane sun yi cincirin do, sai ce ni'mal bid'atu hazihi, madalla da wannan bid'ar, ma'ana madalla da wannan farawar, abu da aka fara wanda an bar shi a baya yanzu kuma aka fara. To kaga wannan ba bid'a bace a istilahi na shari'a wanda ake zargi, kun gane ko? To amma sai su faki da wannan, ce ai sayyidina Umar ya ce ni'matul bid'ati hazihi, ni'matul bid'atu hazihi, madalla da wannan bid'ar. To amma duk wannan suna neman dalili ne da sai sun tabbatar da bid'a ko ta halin kaka, domin su yaki da sunnar, don ta yi fada da sunnar manzon Allah, domin duk inda bid'a ta sauka to sai ta yi fada da sunnar, ka'ida ne, domin kishiyoyin juna ne. To ba wata bid'a mai kyau, manzon Allah ya ce fa inna kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalala, ce tabbas dukkan abin da aka kirkire shi aka shigo da shi cikin addini ya zama bid'a, kuma dukkan bid'a bata ce. Duk wanda zai ce akwai bid'a mai kyau, to ya raddi yake wa manzon Allah akan wannan magana da manzon Allah ya faɗa. Yana wa manzon Allah raddi ne akan wannan magana da ya faɗa, kullu muhdasatin bid'a ko kullu fa inna kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalala, ba haka manzon Allah ya faɗa ba? Shi kuma sai yazo ya ce a hunaka bid'atun hasana ma hiya bi dalala, sai yazo ya ce a akwai wata bid'a mai kyau wadda ba bata bace, wannan ba raddi bane ga manzon Allah, raddi yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka ba wata bid'a a cikin addini da za a kira ta hasana. Akwai bid'o'i a cikin rayuwa, akwai bid'o'i a cikin abin da ya shafi rayuwa, a kirkire sababbin abubuwa da suke da alaka da rayuwa, amma addini an riga an cika shi, ba buƙatar komai a matsayin kari. Da haka dukkanin bid'o'i gaba ɗayan su ɓata. Da haka wannan hadisi suka ce asalun ne azimun, asali ne mai girma, za a yi raddi da shi akan kowane ɗan bid'a da yake kokarin kyautata bid'a ga mutane, har ma yana yunkurin cewa ai ga wata bid'a kuma alkhairi ce, kuma in an yi ta ana samun lada. Sannan a cikin yin ta akwai ƙarawa mutane nishadi da karsashi a cikin wannan bid'ar, a cikin wannan bid'ar akwai kaza akwai kaza akwai kaza. To duk wanda zai rika faɗin irin wannan, kawai kai masa raddi da wannan magana ta manzon Allah, kullu bid'atin dalala, dukkanin bid'a bata ce, duk bid'a bata ce. Domin shi wanda zai kirkiri bid'a yanzu har ya hassana ta, wasu abubuwa ne zai gaya maka cewa ai ga sunan masu kyau ne a cikinta, ko dai ya ce alkhairi ce, ana samun haɗin kai, ana samun kaza, ko ya ce ana samun lada, ko ana ƙara samun karsashi a wajen ibada, ko kaza ko kaza. Kwanan nan wasu 'yan bid'a suna maulidi a Najeriya, sojoji suka zo suka buɗe musu wuta, wanda yin hakan zalunci ne. Ko kafirai ne suka zo suna yin abubuwansu na kafirci, ba daidai ba ne a zo a buɗe musu wuta a kashe su haka ba gaira ba sa ba, mun fahimta? Ko kafirci suke yi, idan a zo a yi musu wa'azi a yi kaza a yi kaza, amma ba za a kashe su ba, tunda ba yaƙi ake yi da su ba, balantana a ce an kashe su ne don suna yaƙar musulmi, balantana wanda musulmi ne suke aikata wata bid'a a zo a hallaka su, wannan kuskure ne, laifi ne, bai dace ba, zalunci ne, an zalunce su, kuma sai Allah ya saka musu, mun fahimta? Amma cewa sun yi mutuwar shahada, to nan ne ake jayayya. Akwai masu cewa tun da maulidi suke yi na manzon Allah to duka sun yi mutuwar shahada, to wannan ƙarya ne, wannan ba gaskiya ba ne. Ba na daya mutum ya mutu yana bid'a a ce ya mutuwar shahada. Alamomin da suke nuna mutum ya yi kyakkyawar cikawa shi da mutum ya mutu akan wani aiki na sunna, yana wani aiki na alkhairi, wani aiki na sunna, wanda sai a kyautata masa zazan shahada. Amma wanda ya mutu yana bid'a, ba maganar shahada, sai da ai fatan Allah ya yafe musu. Ina fatan fahimta, wannan shi ne. To kaga me yasa aka kyautata abin da suke yi? Saboda kawai sun danganta abin da addini, sun ce ai maulidin manzon Allah suke, to suna ganin abu ne mai kyau. Ka karshe har aka kai su zuwa ga shahada, aka ce sun yi shahada. To wannan shi ne illar bid'a. To bid'a babu wani alkhairi a cikinta, babu lada a cikin bid'a, dukkanin ta ɓata ce, dukkanin ta sharri ce. Sannan duk abin da mutum ya aikata na bid'a za a mayar da shi gare shi, ba za a karɓa ba, mardudun ne alaihi, abin da za a mayar masa da shi, fa huwa raddun, kamar da manzo Allah ya faɗa, ba wani abin da za a karɓa na bid'a komai kyansa. Hatta maganar da ake dangantawa, Ibn Taymiyya ya faɗa cewa mai maulidi zai iya samun ladan san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wannan magana ce da malamai sun kuskurantar da ita, da a nuna maka cewa ba wanda baya kuskure a cikin halitta. Da haka wannan kuskure ne daga Ibn Taymiyya, Allah ya gafarta masa, cewa mai maulidi zai samu ladan san da yake yi wa manzan Allah. Tunda har san manzan Allah ne ya sa shi yin maulidin, to Allah zai bashi ladan wannan soyayya da take zuciyarsa, amma ba zai bashi ladan wannan aikin da yi na bid'a ba. Wannan maganar kuskure ce, mun fahimta? San manzan Allah bai kamata ya sa ka aikata wani abu da ya saba wa manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma yan bid'a ai suna ma'ana suna raddi da ita, ce ai ko shugaban kuma Ibn Taymiyya ya ce maulidi ana samun lada, kaga in ya tashi abinda zai faɗa kenan, ba zai yi adalci ya faɗi abinda ya faɗa ba. To maganan tashi ba karɓaɓɓiya bace a wajen mu, akwai maganganun Ibn Taymiyya masu yawa wanda ba ma karɓar su, ba ma tare da shi a kansu, a matsayin shi na malami mai mujtahidi wanda yana magana ta zo daidai ko a samu kuskure. Mun san cewa abinda ya faɗa wanda suke su ne daidai, sun lillinka linkin balinkin abinda ya faɗa na kuskure, wanda wannan kuma hakan tana faruwa don a nuna babu ma'asumi sai annabawa. Duk iliminka ana za a samu ka da kuskure, amma ɗaiɗaikun kurakuransa ba komai bane in an danganta da yawan abubuwa na alkhairai da ya karantar da wannan duniya. Mun gane wannan, ya ka ba wata bid'a mai kyau, wannan shine ka'ida. abinda manzon Allah ya zo mana da shi ya ishe mu a cikin sa ne alkhairi yake duk abinda muke bukata dan mu shiga aljanna to akwai shi a cikin sunna kuma ya ishe mu har ma nake cewa wata rana duk wani abu da kake ganin alkhairi ne a cikin bid'a to in dai tabbas alkhairi ne kazo za mu nuna maka akwai irin shi a cikin sunna kuma wanda yafi shi a cikin sunna ko ma menene da kake ganin da akwai masu ganin ai ba zai yi wa ma yau ayi addini ba ayi bid'a ba haka suke gani ba zai yi ba ma ayi addinin ba ba tare da an yi bid'a ba sai su fara kawo maka wasu abubuwa daban to duk abin da zaka kira shi da suna bid'a in kawo sai nuna maka nan ba bid'a bane in har kana ganin ai magabata sun yi shi kuma gashi bid'a ne irin a ce sun hada Qur'ani sun tattar Qur'ani guri ɗaya sun yi kaza gasu Allah annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashid ai magana ta kare khulafa'ur rashidin ne suka hada Qur'ani ko annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashid kaga manzon Allah muka aka bi dan su da suka yi suka hada Qur'ani suka ga dacewar a hada shi suka hada shi an fahimta to duk wani abin da zai kawo ma wani zai kawo maka ce ai gashi an yi shi kuma bid'a ne to za a nuna maka cewa wannan abin ba bid'a bane in dai tabbas magabata sun yi shi wa'annan magabata in kuma bid'an ne ba su yi shi ba kuma gashi fararren ne to za mu nuna maka cewa babu alkhairi a ciki alkhairi da kake hangowa a ciki za mu iya nuna maka shi a cikin sunna ga wata sunna can da ta koyar da wannan alkhairin ko fiye da wannan alkhairin kenan duk abin da kaga ka samu a cikin bid'a na romo in dai romo ne irin na gaskiya ba roman ƙarya ba to akwai shi a sunna ko akwai abin da yafi shi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ta ishe mu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati Allah ya ce a yau na cika muku addinin ku a yau din nan na cikanka muku addinin ku a ranar da ayat ta sauka manzon Allah bai bar duniya ba face sai da Allah ya kammala wannan addinin to duk wanda yazo daga baya yake so ya kirkiro wani abu a matsayin ƙari bayan manzon Allah to yana tuhumar ubangijinsa ne kamar yana zargin Allah ne yana tuhumar ubangiji da ƙarya dan shi Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addininku to shi kuma sai yazo da wani abu ya ce shi ma ga wani abu ƙari kuma shi ma addini ne wannan ya ƙare ta Allah domin ya nuna addinin bai cika ba tunda har ya iya shiga cikin addinin to kenan bai cika ba idan ka ajiye kwano anan ka cika shi da ruwa ka tabbatar ya cika to kuma sai ka sake ciko wani modan ka ce za ka zuba cikin wani kwanon zai shiga me yasa ba zai shiga ba saboda ya cika to idan ya shiga ba ƙarya kwanon bai cika ba kenan in har ka sake ɗebo wasu ruwan bayan an ci ya cika sai ka sake ɗebo wasu ruwan kuma ka zuba suka shiga to waccan magana ta farko ƙarya ce an gane bai cika ba me ya nuna bai cika ba saboda an kawo an ƙara kuma ƙarin ya shiga kenan ƙarya ake yi bai cika ba kun fahimta amma in har ya cika to wannan abin da za a ƙara ba zai ne ba ba zai shiga ba to haka in har gaskiya ne addini ya cika kamar da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum to ba wata bid'a da za a kirkiro a shigar da ita ta shiga an gane ko ko an ce ta shiga ƙarya ne bata shiga ba an dawo maka da ita ne tana can a watsi a jefe kai da kake ganin kamar tana ciki amma bata ciki kamar ka zuba ruwan ne ga sunan sun zube a ƙasa kace ai sun shiga ƙarya kake a zube suke ga sunan a ƙasa ba su shiga ba to haka bid'a ko ka ce ta shiga bata shiga ba ƙarya kake dan Allah ba zai ƙarya ba ko kuma idan mai yana tuhumar manzon Allah ne cewa ya boye wani abu abinda Allah ya aika manzon Allah da shi to manzon Allah ya boye sai shi yanzu gashi yazo da wannan abin da manzon Allah ya boye wannan abin da ya kirkiro shi madan bid'a da yake ganin sa abane mai kyau to kamar yana tuhumar manzon Allah ne ai manzon Allah ya boyewa al'ummar sa wani abu wanda gashi sunna ne alkhairi ne amma shi bai gaya masa bai gaya musu ba to shi ma duk wanda ya haka to ya aikata me ya aikata kuskure tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da bilisanil hal ne to wannan abu ne da bai dace ba mu koma mu ga abin da Usaymin ya faɗa a cikin ta'aliki da yake akan wannan littafi da yake cikin sharhin sun kira wannan gaba da suna fasali suka ce faslun fit targhib fi sunnah wat tahzir min al bid'ah haka suka yi mata matashiya to bayan sun kawo wannan bayani da muka karanta sai Usaymin a can kasa yake cewa as sunnatu wal bid'atu sunna da bid'a wa hukmu kullin minhuma da kuma hukuncin kowanne daga cikin biyu yace as sunnatu lugha sunna a lugar larabci shine at tariqa shine mai at tariqa shine hanya da mazalici alaikum bi sunnati to sunna a larabci shine at tariqa ma'ana ina umurta ku da bin hanyata wasilahan a istilahi in aka ce sunna ma kana alaihi nabiyyu wa ashabuhu min aqidatin aw amal abinda manzo Allah yake kansa da shi da sahabbansa na aqida ko aiki wannan shi ake cewa sunna wanda yake ma ana alaihi wa ashabi al'umma ta zasu rubu gida 73 duka suna cikin wuta illa wahida sai kaso daya aka ce su wane ne yake ma ana alaihi wa ashabi abinda nake kai da sahabbaina shi yasa ibnu jami'a abinnan ibnu usaymin yake ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wa ashabuhu min aqidatin wa amal abinda annabi ya kasance akai da shi da sahabbansa na aqida da aiki kamar shi manzo Allah ya fada hadisi ma kana alaihi ko ma kana wato ma kuntu alaihi ko abinnan ma ana alaihi wa ashabi ma ana alaihi wa ashabi abinda ni nake kansa da sahabbaina to wannan shine sunna shine abinda Usaymin imami ta ana wattiba'u sunnati wajibun yace kuma bin sunna ta manzon Allah wajibi ne me yasa da qaulihi ta'ala saboda fadin Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wal yawmal akhir hakika kuna da kyakkyawan abin koyi a tattare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda yake fatan haduwa da Allah da kuma ranar lahira wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam da fadar ma'aiki da yake alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu alaiha bin nawajiz mun karanta ta wannan ku cije ta da hakorin karkuriya to wannan shi ake cewa sunna yace wal bid'atu ita kuma bid'a lugha a lugar larabci shine ash-shay'ul mustahdas shine abinda aka kirkire shi sabon abinda aka kirkira wasilahan a istilahi shine ma uhdisa fi ad-dini abinda aka kirkire shi a cikin addini ala khilafi ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi washabuhu min aqidatin wa amal wanda ya zama sabanin abinda manzo Allah yake kansa da sahabbansa na aqida ko aiki to wannan shi ake cewa bid'a ma uhdisa fi ad-dini ala khilafi ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin aw amal abinda aka kirkira a cikin addini ku riƙa kiyaye wannan kalma a cikin addini dan wasu suna yaudarar mutane ce annabi bai hawo mota ba annabi bai hawo jirgi ba alhali mota ba ta cikin addini jirgi ba ta cikin addini annabi bai wa'azi da lasifika ba baya cikin addini lasifika ba ta cikin addini har mawaka suna amfani da ita yan coci ma suna amfani da lasifika inda addini ce ba za su yi ba sallah da take addini ce ai ba sa sallah azumi da yake addini ne ba sa azumi aikin haji da yake addini ne ba sa aikin haji abin nan kristoci amma kaje coci zaka samu lasifika wannan lasifika ashe ba addini bace wata abace da ta shafi rayuwa kana da damar kai aiki da ita duk inda kaga dama ko a aikin alkhairi ko aikin sharri da aka cewa annabi bai wa'azi da lasifika ba da aka wa'azi da lasifika bid'a ne wannan kuskure ne jahilci ne abubuwa ne da suka shafi taimakawa rayuwa an gane ko za a yi amfani da su hatta abin da ya shafi ci gaba na addini sautinka ba inda baya kai in ka sa lasifika sai ya kai kaga an samu ci gaba a addini kai aikin alkhairi da wannan abun amma shi asalinsa ba addini bane sai da in kai aikin alkhairi da shi sai wannan abin ya zane maka alkhairi in kai aikin sharri da shi ya zane maka sharri to dan bid'a sai yazo ci maka annabi bai hawo mota ba bai ci dan wake ba bai sa kaza ba bai to duk wannan shigantaka ce jahilci ne ko jahilkarwa ila wata fahimta shi yasa Allah yake cewa ma uhdisa fi ad-dini abinda aka kirkira a cikin addini ala khilafi ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wanda ya zama sabanin abinda annabi da sahabbansa suke kai min aqidatin aw amal abinda ya shafi aqida ko aiki yace wa hiya haramun to ita wannan bid'a din haramun ce bid'a mice ce haramun masu ce akwai bid'a makruhiya akwai bid'a mandubiya akwai bid'a mustahabbiya akwai ƙarya suke yi duk bid'a haramun ce kowace bid'a haramun ce an fahimta duk wani abin da za a danganta shi da addini ko mai haram ne kawai da qaulihi ta'ala saboda fadin Allah ta'ala wa man yushaqiqir rasula من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. دوان دي يسابع ومنزان الله صلى الله عليه وسلم دوان دي يسابع ومنزان ندق باين شريعة تابين قريش شريعة تابين وكوبة تابين بتابين دك أبنك كي بكاتا نع الديني أقويش السنة منزان الله شريعة تابين وباين شريعة تابين قريش ويتبع غير سبيل المؤمنين سيبي وتحني دبا تماس hanya da ba ta masu imani ba mala yabi hanyar da ba ta sahabbai ba sune almu'minina ana yabi hanyar da ba wadda sahabbai suka bi ba kamar da manzon Allah yace ma ana alaihi wa ashabi sai yabi hanyar da ba wannan ba nu wallahi ma tawalla to za mu jibintar masa abin da ya jibinta wa nuslihi jahannam mu shigar da shi wutar jahannama wa sa'at masira kuma tayimuni ga zama makoma suratul nisa'i aya ta 115 yace kuma wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam da fadar ma'aiki da yace wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah ka shaidun ku da kirkirran al'amura domin dukkanin abin da aka kirkire shi aka danganta shi da addini ya zama bid'a kuma dukkanin bid'a bata ce muka ce muku qalin muqarin wa kullu dalalatin fi an-nar ya zuni arwayat arwar abi daud wasu kuma sun ce wannan qarin ruwaya ce shaza mun fahimta wannan kenan in ma an karbe ta ta zama karbabbiya to ba ta nuna kowane bata wuta yayi amma dai kowane kowace bid'a dai bata ce shi bata kuma bata ne an gane amma akwai bataccen da akwai batan da mai shi Allah ba zai sa shi wuta ba sai yafe masa gane sai yafe masa daga wannan batan da ya aikata batan da bai kai kafirci ko shirka ba da zuna yi wannan magana da minti nawa ne ake sallah shi da ban gane bane naga abin buje ko ina ba kuma mun dan mun gusa daga yanda muka tsaya ran nan aka ba gusa ba ala ayi halin dai abubuwa sun dan fifito ko yawa ala ayi halin ba buƙatar mu sai an yi dogon karatu a cikin littafin ba duk wata gaba da muke ganin shubha za ta iya kunnuwa to muka yi kokari mu toshe wanda shi yake ja mu yi dogon sharhi kafin mu koma kan littafin to mu hakura tun da lokaci yayi idan muka zo sai mu tashi kan maganan Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu ko wa qala Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum shi ma ci gaba ne da abin da muka yi magana akan sa insha Allah ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin abin da muka karanta subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.